sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Binta Esther ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Laraba 7 ga watan Oktoba. To a yayin da ake ci gaba da muhawara kan yiwuwar sake tsayawar tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan takarar shugaban kasa, ƴan majalisar dattawa da masana kundin tsarin mulkin Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta.
Duk mutanen Najeriya suna son zabe shi, ba iya yana da yancin zai yi zaɓe da doka ba ta hana shi zaɓe.
A jamhuriyar Niger kuwa yayin da aka tunkari zaben shugaban kasar da za a yi watan Disamba, ɗan takarar mukamin shugaban kasa na ci gaba da bayyana manufofinsu ga masu kada kuri'a. Muna tafi da ƙarin bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka, muna tafi da shirin ciwon yamace da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Gwamnatin jihar Kaduna dake arewa maso yammacin Najeriya ta nada Ahmad Nuhu Bammali a matsayin sabon sarkin masarautar Zazzau bayan rasuwar mai martaba sarki Shehu Idris a kwanan nan. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara yayi wa Muhammad Lalo ƙarin bayani a wannan tattaunawar da suka yi ta wayar tarho.
To ƙarin bayani dai shine dama tun safiyar jiya Talata aka fara ganin motocin jami'an tsaro da ƙarin jami'an tsaro, abin da yasa tunani na cewa yau za a naɗa sabon sarki. Yau kuma da sassafe aka ga manyan motoci na wasu daga cikin jami'an gwamnati suna wucewa Zaria. To yanzu a yanzu dai shi sakataren gwamnatin jihar Kaduna Alhaji Abbas Balarabe ya zo fadar, domin shi ne girma gwamnan jihar Kaduna, yana jihar Ondo saboda maganar zaben Asabar. Ya zo ya sanar da shi ɗaya daga cikin waɗanda ake tunanin da masu za su samu wannan mukami na sarautar sarkin Zazzau na 19 don cike gurbin na 18 marigayi Alhaji Shehu Idris, wato wanda aka ba wannan sarauta shi ne ambasada Ahmad Nuhu Bammali, wanda dama yana cikin ɗaya daga cikin waɗanda ake tunanin cewa suna cikin jerin masu sha'awar wannan mukami wanda kuma ake tunanin za a ba.
To isa kamar ya al'ummar masarautar ta Zazzau suke kallon wannan sabon nadi da aka yi.
Yanzu dai a haka nan bakin fada cike yake tankam da mutane, kusan kace ba gurin shiga ba fita. Dan mu kan ƴan jarida a bakin kofa muke ba mu riga mun shiga can kokuwar gurin da zamu fara tattauna da su manyan ba. Amma dai mutane sun fara tofa albarkacin bakin su, yayin da suke murna suna cewa dama sun yi addu'a dai Allah ya za a ba mafi alkhairi. Wasu kuma suna ta nuna damuwa saboda akwai waɗanda suka sa ran a baiwa, musamman ganin ɗaukar lokacin da aka yi ya rarraba ra'ayoyin mutane, kowa yana da wanda yake tunani. To yanzu haka dai mutane suna ta faɗan albarkacin bakin su, wanda in Allah ya so a shirye mu na gaba ma za ku ji wasu daga cikin mutanen da suke faɗe da abin da suke faɗe game da wannan nadi na shi ambasada.
To ko za ka ma masu sauraro ɗan takaitaccen bayani dangane da tarihin sabon sarkin da aka nada?
Kamar yadda yake dan asalin wannan masarauta ta Zazzau, kuma kakan shi an ce yayi sarautar Zazzau, duk da yake mahaifin shi bai yi sarautar ba, marigayi Nuhu Bammali, wanda sarautar shi ce shi wannan Ahmad Nuhu Bammali ya gada a shekarar 2001 ta magajin garin Zazzau, wanda kuma a yau gashi ya gaci ita wannan tsohuwar sarauta ta gidansu a matsayin sabon mai martaba sarkin Zazzau na 19.
Tattaunawar da ake yi kan yiwuwar sake bada wani tallafin rage raɗaɗin annobar coronavirus da alamu ta tsaya cak a jiya Talata, yayin da shugaba Donald Trump ya ce bai aminta da ƙudurorin da 'yan Democrat suka gabatar ba, kuma zai ba jami'an gwamnatinsa umarnin su dakatar da tattaunawar da suke yi har sai bayan zaben wata mai zuwa. Trump ya yi waɗannan bayanan ne a wasu rubuce-rubuce da ya yi a shafin Twittersa, ciki har da inda ya ce zai amince da ɗaiɗaikun ƙudurorin ba da tallafi da yawa maimakon matakan da gwamnatinsa ta ɗauka lokuta da yawa a baya a wannan shekarar. Idan aka turo mana ƙudurin ba da tallafi na $1,200 zai isa ga jama'a ba tare da ɓata lokaci ba. A shirye nake yanzu in sanya mishi hannu. Nancy, kina ji? Abinda Trump ya rubuta kenan. Shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta bayyana zaben a haɗa duk ƙudurorin ba da tallafin coronavirus a wuri guda maimakon a yi su ɗaya bayan ɗaya. Kasuwar hannayen jarin nahiyar Asiya kusan ta cira ajiya yayin da masu saka hannayen jari suka yi watsi da matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka na soke tattaunawar da ake yi akan sabon tallafin rage radadin coronavirus wanda ya sa aka tafka babbar hasara a hannayen jarin Amurka a jiya Talata. Kamfanin hannayen jarin Nikkei na Japan yayi asarar kusan maki 11 amma hakan bai canza ba a kasan da ya samu cikin 100. Kamfanin hannayen jarin S&P ASX na Australia ya rufe kasuwar hannayen jarin su da karin kashi 1.2 cikin 100. Shi kuma kamfanin hannayen jarin Copsi na Seoul ya samu riba da kashi 0.8 cikin 100. Sai kuma kamfanin hannayen jarin TSEC na Taiwan da ya tashi da karin kashi 0.3 cikin 100. A yammacin jiya, kasuwar hannayen jarin Hang Seng a Hong Kong ta hau da kashi 0.9 cikin 100. Sansan na India kuma ya haura da kashi 0.8 cikin 100. Muhawarar da za a yi a daren yau Laraba tsakanin mataimakin shugaban kasa Mike Pence da mataimakiyar dan takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris na daga cikin jerin abubuwan siyasa da annobar coronavirus ta shafa. Kamar yadda aka saba, duk wata muhawarar zaben shugaban kasa ba a cika maida hankali sosai ba kan muhawarar mataimaka akan jerin muhawarar da ƴan takarar shugaban kasa ke yi wanda yawancin lokuta take jan hankalin masu kada kuri'a. Amma a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ɗan shekaru 74 ya kamu da coronavirus a makon da ya gabata da kuma tsarin yakin neman zabe na taka tsantsan da abokin adawarsa tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden ɗan shekaru 77 ke yi, ta yiwu masu kada kuri'a su maida hankali akan mataimakan ƴan takarar da shekaran su ke ƙasa da ƴan takarar waɗanda za su maye gurbin su idan buƙatar hakan ta taso.
Ga gaida Maryam Dauda wacce nan ba da jimawa ba za ta saki dawowa da ƙarshen labaran duniya. To da farko, yayin da ake ci gaba da muhawara kan yiwuwar sake tsayawar tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan takarar shugaban ƙasa, ɗan majalisar dokokin da masana kundin tsarin mulkin ƙasa na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta, inda yayin da wasu ke cewa kundin tsarin mulki bai hana ba, wasu na nuna akasin haka. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Madina Dauda.
An jima ana muhawara akan wannan batu na sake tsayawa takarar shugaban kasa Goodluck Jonathan bayan da ya tara da shugaba Buhari a shekara 2015. A kwanan nan ma magoya bayan sa sun sake tayar da zancen a kafofin sada zumunta daban-daban, har ma ake dangana jituwar da ke tsakanin Buhari da Goodluck a wani mataki na shirin sauye sheka domin Buhari ya mika masa mulki a shekara 2023 saboda ya gama wa'adin sa wani abu da Senator Emmanuel Bacha wanda shine mataimakin shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa yace babu inda kundin tsarin mulki ya hana Goodluck Jonathan sake tsayawa takara.
A bisa tsarin doka, ai shi ya tsaya zabe sau ɗaya ne ya ci na shugaban kasa 2011 zuwa 2015 sau ɗaya tsaya, ɗayan kuma ya tayarin ne da Yaradua as vice president. So idan mutanen Najeriya suna son zabe shi, ba iya yana da yanci zai ya tsaya zabe ba, da doka ba ta hana shi tsaya zabe ba, ya tsaya sau biyu, doka ba ta hana shi ba a bisa fahimta na doka.
Amma ga ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Katsina ta Arewa Senator Ahmed Babakaita ya ce ba haka labarin yake ba.
Ni ɗan jam'iyyar APC ne halak malak, so ba ruwana da abin da ke faruwa cikin wata jam'iyya. Matsayata shi ne ɓannar da muka iske wadda shi muka anshi mulki wurin shi, ina ganin 'yan Najeriya su ma kansu karatun tana su ragamar da ya ja lokacin da ya ja ya bari an yi maka sannan illa da yawa. Me illar dokar da ke akwai yanzu a ƙasa, ko saboda son ra'ayin mutum ɗaya ko ra'ayin son waɗansu 'yan Najeriya su canza doka?
Ai yanzu so ɗaya ran tsawa ba biyu ba.
A'a, da kujerar shugaban ƙasa da tabbatar mataimakin shugaban ƙasa kujera ɗaya ne, tiket ɗaya ne. Yau in da ba haka take ba, da lokacin da margayi Umaru Yar'Adua Allah ya ji kansa ya rasu da ya waɗe da sai a kira zaɓe a sake zaɓe. Amma saboda kujera tiket ɗaya ne, sai kawai ya shiga cikin takalmin shi ya ci gaba.
Saboda haka ya rantsa wannan lokacin ya kuma yi a lokacin da ya tsaya takara.
Keta Allah.
Biyu kenan.
saboda haka yanzu ba zai kada tsayawa ba
haka take saboda haka wannan san zuciya ne amma kuma da ba san zuciya bane bangarawar da Jonathan ya taka ba da hawani zai kwadayin ya dawo
to yaya mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Abdulrahman Buba Kwacham yake kallon wannan yunkuri
constitution kundin tsarin mulkin kasa ba ta hana tsayawa ba na farko tukunna ko an gyara ko ba gyara ba ta hana tsayawa ba kundin tsarin mulkin kasa ta ba shi dama a matsayin sarkin Najeriya zai iya tsayawa takara ba shi ba kowaye ko har ni ma zai iya tsayawa takara majalisa suna yin wa'annan wa'annan su abubuwa wanda suke yin sa boye wanda suna rado da guzuma din su harbi karsara in suna su fita su ga ya mu Jonathan ya fita ya nemi takara ba laifi bane su fada masa ya fita ya nemi takara abun da dace matalakan Najeriya shine zai zaba mu muna magana ne karfa su tsunduma kasar nan cikin bala'i da masifa muna gargadin su karfa su tsunduma kasar nan cikin masifa
a yanzu dai ƴan kasar sun zuba ido su ga yadda za ta kaya a daidai lokacin da majalisar dokoki ke haraman yi wa kundin tsarin mulkin Najeriya kwaskwarima Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaishe ki Madina Dauda, yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Tayin Turkiya na neman zama mamba a kungiyar kasashen Turai ta EU da alama yana fuskantar koma baya. Bayan da bangaren zartarwar kungiyar ya fada a jiya Talata cewa bai ji dadin abin da ya kira gazawar da Turkiya ta yi ba wajen raye demokradiya da yaki da rashawa. A rahoton sa na shekara-shekara, kwamitin zartarwa na EU ya ambaci cewa shugaba Recep Tayyip Erdogan na da iko sosai a harkar siyasar kasar, abin da ya kawo taɓarɓarewar tattalin arziki da 'yancin fannin shari'ar kasar. Rahoton ya kuma ce hukumomin Turkiya na ci gaba da nuna matsin lamba ga kungiyoyin al'umma da kuma kafafen yaɗa labarai. Har yanzu Turkiya muhimmiyar kasar hulɗar tarayyar Turai ce. Kodayake Turkiya na ci gaba da ƙara nisanta kanta da EU saboda koma bayan da take samu sosai a bangarorin demokradiyya, dokokin ƙasa, haƙoƙin bil'adama da kuma yin katsalanda a fannin shari'a a cewar kwamitin. Amma Turkiya da ta fara tattaunawar neman zama mamba a kungiyar ta EU a shekarar 2005 ta yi watsi da sautakar da kwamitin ya yi mata tana mai bayyana ta a matsayin nuna wariya a cewar kamfanin dillancin labaran AP.
Madalla a gaida Maryam Dauda a jamhuriyar Niger dan takarar jami'ar siyasar rana Dr. Hamidu Mamadu Abdu ya sha alwashin hukunta masu karkata a kalar dukiyar kasa idan aka zabe shi a matsayin shugaban kasa a watan Disamba domin a cewar sa rashin amfani da arzikin kasa a fannonin da suka shafi talaka ne mafarin koma bayan da jamhuriyar Niger ke fuskanta shekaru aru-aru kamar yadda ya bayyana a taron manema labarai da ya kira daga yamma ga rahoton da Sulemu Mumini Barma ya aika mana.
Wannan shine karan farko da Dr. Hamidu Mamadu Abdu ke kiran taron manema labarai tun bayan da jam'iyyar Rana ta bayyana shi a matsayin wanda zai wakilce ta a zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba. Kodayake yayi amanar cewa akwai alamun kurakure tattare da ayyukan tsare-tsaren zababbukan da ke tafe. Dr. Hamidu ya ce shiga wannan fafatawa ba fashi.
Akwai matsaloli da yawa cikin fishe dan saboda an ce fishe akwai mutane da aka sa 2, 3, 4 ga hadin da nake ji ko ina kowa ya sani kuma yadda aka ce mutanen da aka sasi ni babu representant din opposition jam'iyyoyi da yawa suna kuka da akwai matsaloli dan saboda wannan shirin ba a yi shi daidai ba wa'ansu ma kawai yanzu hadi suke niyyar tasu ba sa je ba cikin wannan zaben to ka koma ganga wannan ba zancen rana bane in Allah yarda an Niger mun ce musu mun zo ne dan saboda mun ka gurin da za mu zo mu tabbaci talaka in mutum bai je wajen zabe ba kawai ka huda kanka kenan ka bude mu wasu hanya
to amma a cewar sa har yanzu akwai hanyoyin warware matsalolin da suka janyo korafe-korafe daga bangaren yan hamayya
gyara ko ne lokaci ana iya gyara inda ana so abin kirki fi sirrillahi ko gobe za a yi zabe yau ana iya gyara mun ji hankalin mutane a can sai NDP muka ce musu a gyara don saboda kamata a ce 'yan kasa kowa an gamu guda a tattauna a yarda da juna.
Yaƙi da mahandama dukiyar jama'a da yaƙi da talauci su ne muhimman abubuwan da dan takarar jam'iyyar Rana ya sha alwashin mai da hankali a kansu. Danganin talakan Niger ya fara morar arzikin ƙasa, inji shi.
Rana a shirye take dan mu zo mu kawo sabon tsari a ƙasar ga. Tsarin da zai hudda talaka cikin talauci wanga bakin talauci da muke gani. Mu hudda su cikin wannan wahala su ji daɗin ƙasar su. Wani yana can ko rijiya bashi na shan ruwa, ruwan kirki. Sai je tabki jan ruwa ya sha. Wani kato zai je ya saki kudin shi ya ce ni president ya saki kudin mutunan nan ya ce ya sa aljun shi wallahi duniya za ta tashi aka yi wa ni Hamidu Muhammad Abdu president na kasar Niger a saki kudin al'umma wannan ta kare
a ranar 28 ga watan Disamba 2019 ne taron kongres sabuwar jam'iyyar Rana ya zabi shugabanta Dr. Hamidu Muhammad Abdu a matsayin dan takarar zaben shugaban kasa dan Nishar da ke zaune a kasar Canada. Dr. Hamidu ya kafa kamfanin kasa da kasa na kashin kansa da ke gudanar da ayyuka a fannoni da dama a kasashen Afirka. A cewar sa damuwa a game da walhalun da talakawa ke ciki ya sa shi yanke shawarar shiga siyasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Mai Adamu na Nijar.
To madalla a kai da Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato ciwon yamaci.
Masauraro assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin ciwon kyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Wannan shiri na ciwon kyamace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata. A cikin shirin ciwon kyamace za mu tattauna dalilin da ya sa mata suke kishin juna ko da ba su taba haduwa a rayuwarsu ba. Domin tattauna wannan maudu'i muna tare da baki biyu waɗanda za su gabatar da kansu.
Sunana Hajjabi Titi Dangaji.
Sunana Maria Kashin.
Me ke janyo haka?
Gaskiya ne, duk mace idan ta haɗu da ɗa mace yawancin lokuta ba shi da kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne, ita mace Allah ya halicce ta ina da kishi a cikinta.
To ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko?
Haka ne kusan wata ba da santa ga wata ta dada ta ne kawai. Ina ga shi ne da
kishi. Eh. Hajjia Bankis.
Wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu. Za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita. To yana iya yiwuwa ta kishi ko kuma level ɗinku ɗaya. Amma da zarar ita wacce kuke taron nan ta ga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi. Wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji. Wato kamar yadda suka ce ciwon yamace ya kamata ya zama to eh na yamace ne. A ce mace mai ciki. Dole duk wani damuwar ki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwan da ke faruwa daga samun ciki level haihuwa da renewal sai mace ɗan uwa a wannan daidai. Amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu. Saboda kamar in zaki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo zaki ga ana yawan siyasa ana yawan zaki ga mata na din me ita shugaban fi haka nan da an zo wurin zabe to wallahi sai su kauce ba za su zabe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a sa wani miki to kishin da muke da shi ne duka natural
mutane da dama suna tunani cewa kishin yamace yana tasowa ne idan suka bari mutum daya
eh to yanzu ba haka bane ba zaki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku hada ma dangi ba amma dai wato kishin yana da zai an ga cewa zaka zama na abu to ba zan ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su daukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane ƴaƴanki ba komai bane ita ta take da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata su fa haka
to ni har ban yi wannan Hajjia Maria
na'am to ni ina ganin ko wannan abin ko kamar halitta ce
to amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi
in kin ga kaman ko ana ɗan matan ci kina tare da kawo kuna komi tare kwana tare ci abinci tare duk ran da kika samu mutum aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki
a takaice to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan bukata?
Eh za a ci saboda ai idan mutum ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau.
Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tsari a tsira tare?
Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mu tunani mu saki hali.
Akwai masu cewa ma kulliya da mata suke yi ba dan mazan su suke yi ba suna yi ne dan ɗan uwan su mata. Hajiya Balkisu,
wannan magana tabbas dan wato zaki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kulliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin me kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa sai ki ga wanda suke taron wanda harkan su dai sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fashion kamar yadda Hajiya take uwa na abokin magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta danki ke ga mace ir uwarki wallahi in kika je junction har na ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne
to Hajiya
amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wannan mata
din ba matan yawa za ta so ta yi mingilin da maza dan za ta ce matan munafikai ne
ya kai ni tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuran su na ci gaba
wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari in dan koma baya kadan wajen kwalliya kwalliyan nan ita ce jaza gasa me kika daura me kika sa dan wato bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga da akwai wannan
amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya
ita wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa kin ga maimakon su hada kai din da yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a garin su ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a sai ta koma tana gasa da waccan ta dinka kaza ni ma sai nayi
Hajiya Balkisu
waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza
to me zaki daura akan abin da zaki ci
Hajiya Malam ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa gwamnati ana son a daga matan
ta yaya su matan za su taimaka wa kansu ta yaya za a yi har mu ci gaba kuma ta yaya za a shawo kan wannan
kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana kokarin ana wa'azin azucewa a rinka haɗa kai a so juna amma gaskiya gaskiya zan gaya miki zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je
kin
nan yana nan a cikin zuciyar mu
to Hajiya Malam ne zaki daura akan wannan bayani
to shi ma ni ma abin da zan daura shine wayar da kai ya kamata a shige musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawo da kishi a yi kaunar juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba ka ya kai mu ga ko'ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka tule mu gehe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kanmu ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurgu da yawa a ƙasar nan a ko'ina ma ga mu ke mulkin fa ba mazan ba ko da mu ne kan gaba ko ne ake zaki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin hakarin
kai
sai kiga kuma an zo an bar mu a baya mun zama ƴan turun
wata irin tarbiyya zamu bar wa ƴaƴan mu
gaskiya ya kamata ko wacce mace uwa mai ƴaƴa ta nuna ma yaran ta da su ta so da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junan su maza da mata kuma kada su yi kishin junan su su yi kokarin son abin da dan uwansu ke so in kuma sun ga dan uwansu na da bukatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da kaunar junan su to har makwabta ma ba sai dan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da kaunar juna
to Hajiya Balkisu ne zaki dora akan abin da ta faɗa
mu tusa musu tsoron Allah da san addini da tsoro sannan kai ke a matsayinki na uwa ke kanki ƴaƴan naki kokari ki hada kansu saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan naki su rabu to mutum daga gida baka hada kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu hada kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah kaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna saboda daga cikin gidan ma ƴaƴan sai su ganin baka hada kansu baka nuna ka fi san wannan ka nuna wannan da yake ko akai dai cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran ƴan uwa ma sai su ga suna kin su ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aji da yanda yake amma dai ku so juna
to dukanku ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan sawa a ransu ta yaya zamu ga fadakar da ƴaƴan mu da jikoki da ƴan uwan mu cewa batun fasutura ba shine kawai ba yanzu duniya ta ci gaba mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna rike da makamai masu muhimmanci
to ya kamata dai mu saki shawara mu saki tunani duniya ta ci gaba kan na taba wata bakuwa duka je ku kowa ndo biyu ta zo da shi daga Germany da ɗan top top din ta ɗan kadan suke number 2 ya ce da kuɗin ta amma in ce inda nake zan wannan ta shekila da hin ta cika a kwace da su tira da in je in canzawa kin ga bambanci kenan da na kasa baki daya
so Hajiya Bilkisu me zaki dora daga karshe
dan mu kokari mu fahimtar da kanmu cewa wannan abu din wannan da muke tarawa banza ne saboda kullun idan zaka tuna cewa to wa in na tara wannan abu ni take mutuwa daga ni fa sai kello za a kai ni dashi kishin nan ba zai kai mutum da ko ina ba to yayyan juna shine zai kai mu ga farin ciki har mu zuwa karshen rayuwar mu to mu nuna wa kanmu kaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne daya
to masu sauraro iya abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin namu na ciwon ƴamace wannan mako yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma Solomon Abu wanda ya haɗa ni Aisha Mu'azz nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba
yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email
Assalamu alaikum ga kadan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin ma da ke a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Yace salamu biyoye Hausa. Haƙiƙa wannan alƙawari da gwamnatin Najeriya ta dauka na samar wa matasa da suka kammala karatun su na digiri aikin koyarwa abin ayaba ne. Fatan ma'anin shine Allah ya sa mu gani a ƙasa. Sako na gaba ya fito daga Muhammad Salihu Kauran nan Moda Zamfara yace muna kira ga kotun da ta fara sauraron shari'ar matashin nan da ake zargi da yin lalata da wata matashiya da kuma yada bidiyon lalatar a jihar Sokoto da ta yi adalci ta bima wannan matashiya da iyayenta haƙƙinsu duba da yadda lamarin ya yi sanadiyar watsewar magana aurenta da aka shirya gudanarwa a cikin wannan watan. Sako daga Aliyu Madu Adamoba gagarkwar kungiyar muryar talaka ya ce salam muryar Amurka. A yau zan yi amfani da wannan dama wajen jinjina wa 'yan uwana matasa na garin Bagawa to Sibiliyan JTF wadda ake walakabi da 'yan gora. Bisa jagorancin Yusuf Makakos duba da yadda suka sadaukar da rayuwarsu don wanzuwar zaman lafiya a garin na Baga. Hakika tarihi ba zai taɓa mantawa da su ba. Ya Allah ka musu jagora. Ko daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya ya ce masu kiraye-kiraye tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaɓen 2023. A gaskiya wannan yunkuri san bai dace ba domin in ma ya manta uwar ya bata manta ba. To mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email wato hausa-service@voanews.com.
An gaishe ka Muhammad Baballe yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice.
Sake ba da wani tallafin rage radadin annobar coronavirus da alamu ta tsaya cak a jiya Talata yayin da shugaba Donald Trump ya ce bai amanta da kudurorin da 'yan Democrat suka gabatar ba kuma zai ba jami'an gwamnatinsa umarnin su dakatar da tattaunawar da suke yi har sai bayan zaben wata mai zuwa. Trump ya yi waɗannan bayanan ne a wasu rubuce-rubuce da ya yi a shafin Twittersa ciki har da inda ya ce zai amince da ɗaiɗaikun ƙudurorin ba da tallafi da yawa maimakon matakan da gwamnatinsa ta ɗauka lokuta da yawa a baya a wannan shekarar. Kasuwar hannayen jarin nahiyar Asiya kusan ta cira ajiya yayin da masu saka hannayen jari suka yi watsi da matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na soke tattaunawar da ake yi akan sabon tallafin rage radadin coronavirus wanda ya sa aka tafka babban hasara a hannayen jarin Amurka a jiya Talata. Kamfanin hannayen jarin Nikkei na Japan ya yi asarar kusan maki 11 amma hakan bai canza ba a kasan da ya samu cikin 100. Kamfanin hannayen jarin S&P ASX na Australia ya rufe kasuwar hannayen jarinsa da ƙarin kashi 1.2 cikin 100. Mahawarar da za a yi a daren yau Laraba tsakanin mataimakin shugaban kasa Mike Pence da mataimakiyar dan takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris na daga cikin jerin abubuwan siyasa da annobar coronavirus ta shafa.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai. Yanzu a madadin Maryam Dauda, wacce ta taya ni gabatarwa, da editan mu na yau Mahmud Lalo, sai kuma Julie Ledger Gresham da ta hada mana shirin. Ni taku inji Esther nake cewa sai mun hadu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Assalamu.